excellente journée à vous tous. Au revoir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa akan mitoci 16, 21, da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkamu da sake haduwa a wannan lokaci, wanda ni Suleiman Muni Barma ke jan ragamar wannan shiri na musamman da ke zuwa muku daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai, saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To, a cikin shirin za a ji cewa masu rajin kare demokradiyya sun gargadi sojojin da suka kifar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita na Mali su hanzarta shirya zaɓe don sake mayar da ƙasar akan turbar demokradiyya. A jihar Adamawa, Najeriya, hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA ta ƙuduri aniyar tsaurara matakai domin tunkarar wannan matsala, a yayin da rahotanni ke cewa cin hanci na ƙara tsananta akan hanyoyin zirga-zirga. A jamhuriyar Nijar, ministan ayyukan agaji ya kai ziyara a jihohin Maradi da Damagaram domin tantance barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa a waɗannan yankuna, inda yanzu haka ake ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin da ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. Daga bisani za a ji sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To, amma a halin yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Laraba cewa shugaban Amurka Donald Trump ya shafe kusan shekaru hudu yana mai da shugabancin kasar tamkar wasan talabijin da zai yi amfani da shi ya ja hankalin mutane ga kansa. Da yake jawabi a ranar ta uku na babban taron jam'iyyar Democrat, inda jam'iyyar ta zaɓi tsohon mataimakinsa Joe Biden a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar, Obama ya caccaki Trump, ya kuma yi gargaɗi da cewa sake zaben Trump zai gurgunta tsarin demokradiyya. Bisa al'adar yakin neman zaɓe, tsofaffin shugabannin Amurka ba su kushewa shugaban ƙasa mai ci. A cikin jawabin da aka naɗa a Philadelphia, Obama ya ce yana fatan Trump zai ɗauki aikin shugaban ƙasa da kirki ya kuma mutunta tsarin demokradiyya da aka bashi amana. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko na barazanar yin ƙaran shugabannin 'yan adawa, yayin da ɗaruruwan mutane suka bijirewa 'yan sanda suka sake fitowa a birnin Minsk domin gudanar da zanga-zanga. 'Yan kama dubunnan mutane, ɗaruruwa kuma suka samu raunuka a zanga-zangar da aka gudanar a faɗin kasar don ƙin amincewa da abin da suka bayyana da satar zaben shugaban ƙasa. Aƙalla masu zanga-zanga uku ne suka mutu. Ƙungiyar ƙasashen Turai EU ta faɗi jiya Laraba cewa bata amince da sakamakon zaben na watan Agusta ba, kuma za ta kakabawa Belarus takunkumi. Sojoji da suka yi wa shugaban kasar Mali juyin mulki ranar Talata sun yi alkawarin gudanar da zaɓe a cikin ƙanƙanin lokaci. Shugabannin juyin mulkin sun naɗa kansu a matsayin kwamitin ceto jama'ar kasar. Sun bayyana a kafar talabijin cewa sun karɓe gwamnati ne don ƙwato kasar daga ruɗani da rashin tsaro. Kamal Ismail Wago ya ce sojoji na hankoron samar da zaman lafiya ne ba mulki ba. Shugaba Ibrahim Boubacar Keita ya sauka daga mulki ranar Talata da daddare 'yan sa'o'i bayan da aka kama shi, biyo bayan watanni ana rikicin siyasa a ƙasar ta Afrika ta Yamma. Ƙungiyar Ƙodagoreshen jihar Borno ta ce ta rasa ma'aikatanta fiye da 2,000 a jihar sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram da suka hada da malaman makaranta da ma'aikatan asibiti da ma'aikatan kananan hukumomi da dai wasu kananan kungiyoyi da ke jihar. Shugaban kungiyar Ƙodagon reshen jihar Borno, Bulama Bisu, ne ya bayyana haka a hirarsa da sashen Hausa ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe na tunawa da ma'aikatan agaji a faɗin duniya baki ɗaya. Rahoton Haruna Dauda Biyu daga Maiduguri a Najeriya. Babban mai baiwa shugaba Donald Trump shawara Jared Kushner na kira ga Iran ta sasanta da Washington, yayin da Trump ya yi hasashen za su koma teburin tattaunawa Amurka da Iran da zarar ya sake cin zaɓe a watan Nuwamba. Yayin da yake amsa tambayoyi a wani shirin VOA mai suna Plugged In na Greater Van Sesteren, Kushner ya yi kira ga shugaban ƙasar na Iran Hassan Rouhani ya tattauna da Washington. Tsama da ke tsakanin Amurka da Iran na tsawon lokaci ya daɗa ƙamari tun da shugaba Trump ya ɗare mulkin ƙasar a shekara ta 2017. tun shekara ta 2018 Amurka ta tsaurara takunkumi kan Tehran a yunkurinta na dakatar da Iran daga ayyukan da Amurka ta dauka a matsayin masu tada hankali. Ta yi amfani da karfin soja a waɗansu lokuta wanda ya hada da kashe babban kwamandan sojin Iran Qasem Soleimani a wani harin jirgin sama da ta kai a Baghdad a watan Janairu. Kananan hukumomi da na tarayya sun kame kusan mutum 1,500 a shirin haɗin gwiwa na yaƙi da manyan laifuka da aka kaddamar watan da ya gabata a manyan biranen Amurka da ke fama da karuwar harbe-harbe da kashe-kashe. Babban mai shari'a a nan Amurka, William Burr, shi ya sanar da hakan a jiya Laraba. An yi kamen ne a ƙarƙashin haɗaɗɗiyar shiri da aka yi wa laƙabi da Operation Legend da aka ba sunan Legend Tarifero, wani ɗan shekara 4 da aka harbe aka kashe shi a watan Yuni yayin da yake bacci a gida a birnin Kansas. Shirin da aka kaddamar a birnin Kansas ran 8 ga watan Yuli tuni ya bazu zuwa birane 8. A makon jiya aka kama wanda ake kyautata zaton shine ya kashe Talifero. Shirin na Operation Legend ba shi da alaka da aikawa da jami'an tsaro na tarayya zuwa Portland da Oregon da ake tacece kuce akai. Jami'ai sun ce an tura jami'an tsaron ne don kare ɗakin shari'a daga masu zanga-zanga waɗanda gwamnatin Trump ke zargi da lalata kadarorin gwamnatin tarayya da kaiwa jami'an ta hari.
Ma'adalla, bayan labaran duniya yanzu sai taskar rahotanni. Yayin da a Najeriya matsalar karɓar cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an tsaro ke ƙara ta'azzara, yanzu haka wasu hukumomin tsaro sun saba layar magance matsalar, inda hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA a jihar Adamawa, arewa maso gabacin ƙasar, ke barazanar ɗaukar mataki kan masu karɓar cin hanci, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa.
A Najeriya dai, da wuya mutum ya tafi kilomita guda ba tare da ya ga wani shinge na jami'an tsaro ba, inda wasu lokutan akan ga irin waɗannan jami'an tsaro suna karɓar na goro daga hannun matafiya ko kuma masu ababen hawa. To sai dai kuma yayin da aka zargi jami'an tsaron, ita kuwa nata bangaren hukumar yaƙi da sha da mafatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA, ta ce fa ba za ta lamuncewa duk jami'inta da aka samu yana karɓar na goro ba. Muhammad Idris Bello, da ke ma zama kwamandan hukumar ta NDLEA a jihar Adamawa, ya ce su a shirye suke su ladabtar da duk jami'in hukumar da aka samu yana karɓar cin hanci ko kuma rashawa.
Jami'an ku kamar sauran wasu jami'an tsaro da ake zargi kan cewa suna tare hanya suna karɓar na goro, kuna sane?
Na to ni ne wannan babu tun da na zo nan tun da number 1 ma ina yara ba su tsaya a makan ni kai yara ba sun ji akwai dalilin da yasa kake kamar ni to ma aka ce wai tsaya hanya ana wannan abu to gari ba dimu ba amma kuma diddai ko inda aka ji haka ko kuma aka wani abu don haka ne mutane su zo su gaya mana insha Allah kuma za mu samu da muke diddan mu za mu yi da wannan ba batattu an san suna ko ina so amma kuma mu ne ba za mu yadda ba mu ga cewa akwai wasu da za su zo su bata mana hukumar mu mun san irin hukumar yake tun da ko daga headquarter din mu ko menene mun san abin da aka ce a zo a yi nan kuma mu an ce a zo a yi abin nan ne a zo a gyara mu to aka zo aka gyara wurin ko kuma da aka ce ku zo ku gyara a ce kuma su ne ai da hadawa da kai kuma a ce ana bata ne na gari ko ko ana kuna ba mutanen nan ko kamar wani mafaka inda su ci gaba da aure abubuwa a wannan ba za mu yi da wannan
ko ba ku da masanin kan cewa akwai jami'an da kan je ko da sunan ku ko da rigan ku kan cewa suna karɓar na goro a wajen masu amal da kwayoyi
to ne dai ban zo in suka karɓa wannan tunda mu muna kamo su nan kuma suna zuwa nan kuma ni ban ji wannan ba tun waye akwai wani da ya zo ko yana karɓa wajen su ce wannan da sunan mu to kaga ni tun dai ban ji ba amma kuma in dai muka kama in mu aka ce ma akwai wani su dai ko su tabbatar da cewa ba su bada irin waɗannan abubuwan ba kuma in dai sun bada wannan sun bada kawai akan nasu ne wanda ba zai hana mu kama su ba in dai muna da labarin ina abinda suke da marasa kyau
ko ma da menene yanzu ko an zura ido a ga ko shin wannan mataki da hukumar ta dauka zai daure ko kuma a'a musamman ba a wannan lokaci da masu tu'ammali da mugun ƙwayoyi ke karuwa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, a jamhuriyar Niger, ministan ayyukan jin kai na kasar Alhaji Lawan Magashi ya kai ziyara a garuruwan da ambaliyar ruwa ta haddasa mummunar barna biyo bayan ruwan saman da aka tafka a 'yan makonnin nan kamar da bakin kwarya. A wata hira da wakiliyar Sashen Hausa a Damagaram Tamar Abari, ministan ya ce gwamnatin kasar ta Niger za ta taimakawa waɗanda wannan bala'i ya afkawa.
Yawa, mun gode da muka samu damar da zamu yi raskwana bisa wannan tahiya ta ziyara da muka yi a jihar da Magaran. Yau kwana biyu muke aiki muna gewayawa tare da gwamnan jiha da ma'aikatan shi bisa gyara na ruwa a cikin wannan karkara. Lalle shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu shi ya urce mu ce wal mu bi duka region na Niger mu je mu tantauna da gwamnan jiha da makarban shi dan mu ji ina aka kwan bisa gyaran ruwa dan mai daki shi yasa inda yake mishi ruwa. To alhamdulillahi cikin wannan yinin biyu mun tantauna mun ji guri-guri mun ga yaran kwadar ruwa yayi a cikin gonaki yayi a cikin garuruwa sosai ma saboda gidaje wanda suka zube a 14 da wannan wata na 8 da aka yi raskwana gida 1426 suka zube magidanta 2376 abin ya shafa iyalansu duk an hada sun kama 16430. To alhamdulillahi an gode Allah saboda gwamnati bai zamna ba ya sa ido lalle kafin ma yazo jiha ta da Magaran ta yi kira ga masu hannu da shuni da sauran yan uwa abokan arziki da suka kawo goyon baya kan gudunmuwar da suka babbada wasu suka bada dakunan su dan wanda nasu ya fadin su shiga su kwanta wasu suka bada abinci wasu suka sa tantan yazo ya tara kasa saboda a kare gidaje. To alhamdulillah an gode Allah to shi ma gwamnati insha Allah yayi niyya zai kawo gida in ce bash ko tent wanda za a ba mutane 2346 da sauran kaya wanda sai da su wani tukwane wani so da sauransu da ake su ma 2346 da abinci ton 119 da sukari ton 12 da gishiri ton 6 da mai ton 12 wannan gudunmuwa ce da za a kawo dangance da sakamakon 14 da wannan wata na 8 gudunmuwa ce saboda abin da lalace ruwan da gyara gyara sai Allah zai maida gurbi. Allah ne zai maida ma mutane gurbi. Muna addu'a Allah ya maida musu gurbi ya limka musu fiye da abin da suka rasa a cikin wannan gyara na ruwa. Za mu gutar daga Magaran insha Allah tare da mun gamsu sosai da abin da muka gani. Tare da yin godiya ga gwamnatin jiha da makarban shi kan kokarin da suke yi don su kawo goyon baya ga talakawa wanda ruwa yake ritsa su ko a birni ko a karkara.
Ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji kenan a tantaunawar su da Tamar Abari a da Magaram. Masu sharhi akan sha'anin siyasa da harkokin yau da kullum na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da juyin mulkin da ya kawar da shugaba Ibrahim Bubakar Keta daga karagar mulki. A zantawar mu da shi jami'in fafutuka Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sovole Niger ya gargadi sojojin kasar ta Mali su dauki matakan hada kan daukacin yan kasar dan kawo karshen yanayin kin yardar da ke tsakanin su.
Duk wanda bai ji bari zai ga wo'o. Abubuwa ne wanda suke wakana wanda yan kasa suke kiran su shugabannin idan suka hawo ko mulkin wanda aka kawo su a demokaranci sai su juye shi ba kama kariya ba shi ba mulkin demokrasiya ba. To abubuwa ne wanda ya zamanto ko ya kamata ya zama ishara surtu wannan kasashen namu na mulkin ranan haranshi duk su ne suke irin wannan abubuwan na cewar kai suna iya gan baki da hori su ce hori ne ko kuma su ce baki ne kai rayuwar wanda ya zamanto talaka ya san sarai abun ba haka nan bane ba amma ake mishi danniya a kaikaice kuma ake mishi yankan baya yana ji yana ganin ga ƙuraya inda yaje wata yake son a mishi aikin da zai zo ya ceto shi a cikin mugun matsayin da yake sai ake ci da ceto ake yin ƙarfi da iko.
Idan na fahimce ka Alhaji kana goyon bayan juyin mulkin nan kenan.
Ba muna bayan juyin mulki bane ba muna bayan juyin baƙin iko wanda bai yadda kan gado bai yadda tsaye da gaskiya da adalci kan azo a wannan matsayin. Su a ƙasar Mali mutum miliyan nawa suke hutawa suna ibe ka Allah sai ka tahi. Ai lokacin da su wa'annan kin ƴan sandika kin tasu ta shugabanni suka ce ai bai ta yi ko ina ba yanzu na ina. Shi da kanshi yace eh lalle buna iya ba dan saboda abin da yasa ƙasar ta riga ta kawo matsayi kuma ban su a zubijini. To kaga daga nan sai mu ce eh lalle lisai amma lisai nashi da ya kamata yi tun da wuri.
Kana ganin shigowar sojojin ƙasar Mali cikin wannan takaddama zai iya kawo ƙarshen matsalolin da ake fama da su wanda matsala ce ta tsaro da rigingimin siyasa.
Yunaji inda ba su zo ba rai nawa zai huta. Inda ba su zo ba kasar ma wani matsayin ta kai. dan abin da yasa abubuwa ne suke tahiya wanda ƴan wara hula suke ce musu wannan abin ba daidai bane ba a zo a gyara a zo a daidaita an wannan abin ya riga ya lalace kuma sun riga su wasu ikon sun riga sun yi nisa yanda ka san kamar abubuwan da suke wakana sauran kasashen mu na Afirka renan waran shi nace ma duk abin kan wajaji
menene kake ganin abin da ya kamata su mai da hankali akan sa su waɗannan sojoji da suka kifar da Ibeka
sojoji ya kamata su yi adalci su tsaye da Romiya da gaugawa su mai da ma masu ƴan demokratiya aiwa wannan ikon su a shirin zabe da gaugawa na ita ko na biyu kasu yi kitso da kwalkwata su san wani irin tacewa ce za su yi don saboda in za a yau in kai lissahi partin politik sun riga sun lalace kowanne hange yake zai yi sata su ma wannan Ibeka kin ai ba soji bane ba ai demokrasiyar ta kashi kuma aka zo aka hahure cikin aka sa ɗiyan lalata a cikin ta yadda da aikin nashi na yau da gobe
sai dai kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su sai da yawo sun yi Allah wadai da wannan juyin mulki har ma tuni sun ɗauki matakin dakatar da ƙasar ta Mali daga sahun mambobinta tare da rufe iyakokin ƙasashe makwabtan Malin domin nuna fushinsu a game da wannan juyin mulki
wannan daman su ka'ida ce na sandika kin ta shedda al'umaran su ne da gobe ta hurjin musa na abubuwan da suke wakana ko sun riye menene za a riye za a yi nan da wata ɗaya da za komi zaurori tunda su wannan kin za sa commission kin da za su zo su yi bayani za su zo ranar kasashe su ga musu me yasa suka yi haka nan kin kuma a lokacin nan za ga ma ɗaya daga cikin makarraban shi Ibeka kin za a yi tahdo shi kuma yana bada bayani cikakke dan saboda kasar ka zo ta lalace ta fada cikin rayu gaba da abin ne ta kenan in kai lissahi ya kamata wanda suke barci su halka ya kamata duk wanda suke tamanin kai suna iya cin banza a cikin kasa suna iya sata suna abubuwan mugun abu ka zai su kwanta lafiya wallahi kada suke baka iya cutar kasa ka je kai mugun abu kuma ka zo ka ci za kwanta lafiya
to kada shafa wannan shiri na musamman na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma ga shirinmu na gaba
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ni ne Suleiman Muni Barma a makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin Musa Hamma dalibi a wata jami'ar birnin Yamai jamhuriyar Niger Kunde ji cewa ta wayar da Allah ya jarabci wannan bawa nasa da ita ta wajen kafafuwansa bata hana masa yunkurin neman na kai ba ganin cewa bayan ya koyi aikin sakar kujerun igiyar yawa Musa ya dukufa wajen neman ilimi mai zurfi kuma kamar yadda za a ji a ci gaban tantaunawar mu da shi ya sha alwashin ci gaba da karatu har zuwa matakin da zai bashi damar samun digirin dokta a fannin shari'ar musulunci Babban gurin da ya sa gaba shine tallafawa al'umma musamman takwarorin sa na kasassu inji shi
da su kankan su maluman da suka karantar da ni sun karfafa ni cewa gaskiya irin yadda ni doko karatu na yi gugurmaya tunda sun ga irin wahalar da an kasha kusan duk shekarun da ni jami'a bisa itaji nake hawa in sauko kasa
can sai ka hawo soran bene
kwarai soran bene nake hawa kullun in hawo in sauko kasa hatta da makewayi yana kasa mun sauko kasa sun ga irin gugurmayar da muka yi sun ka jinjina min sun ka ce min to gaskiya bai kamata a ce na dakatar da karatu na ba in ci gaba da karatu na in kai ga matsayin doktora to kuma wannan shi aguri na in Allah ya suwar da
wato kana nufin ita jami'ar da kai ba ta tanadi irin waɗannan wuraren da ya kamata a keɓe domin na kasasu ba
gaskiya ba su tanada ba saboda kusan in ce dai ni kadai ne dai wanda yake mai darura ta bukata ta musamman tunda akwai sauran amsu kama ba su kai gari ne hakan gaba
to Malam Musa ina maganar iyali
to iyali kuma alhamdulillah na yi aure na samu ƴaƴa guda biyu gudan Allah ya mishi rasuwa Sharafuddin shine Allah ya ma rasuwa akwai Muhammad al-Mahdi
Allah ya raya
shi amin ya Allah
shin ta wace hanya kake ganin zaka ci amfanin wannan karatu da kai
alhamdulillah shi bangaren kamar larabci na an ce wani ka karanci shari'a wani ya karanci lugha almuhimu dai duka ilimi ne ko da mu nan bamu da wata shari'a ta musulunci mai akwai ayyuka da yawa wa'anda ni ina yin su da yake yanzu ga zamani ya ci gaba an samu ci gaba ta ababe da dama almuhimu dai mutum ya yi karatu da babban guri na shine inga cewa gaskiya na kama ma masu bukata ta musamman. Misali kamar na hito da makaranta ko wani guri hakan ga inda gansu ne ta hanya suna bara, wallahi abun na cimira kwarai kamar din zuba da hawaye ne kuka, saboda naga da yawan su ya kamata a ce sun tai makaranta, da yawan su ya kamata a ce sun kama wata aiki suna yi na hannu. Tunda shi mutum in Allah ta'ala ya halicci mutum, in dai Allah ya bashi hankali, to akwai gudunmuwar da zai iya ba al'ummar shi, akwai gudunmuwar da zai iya ba kasar shi. Kinan wannan bara ba aiki bane. To ni babban ma tunani na da hadafi na abinda abban guri na wallahi shine a ga cewa Allah ta'ala in yayi mini wani hanyar da zai iya taimaka musu, to na farko su ne zan fara sa gaba.
Shin me ka fahimta, menene za a iya cewa a zahiri ke jefa mutane, wasu suna da tawaya, wasu ba su da lafiyar slow, za ga sun rungumi wannan dabi'a ta bara?
To ni dai abin da ni fahimta shi dai abin da ya shahi harkar bara gaskiya mutuwar zuciya shi ke kawo harkar bara nan, sannan kuma akwai jahilci da yawan nakasassu ba su yi makaranta ba, kuma an riga an saba ga al'ada da mutum Allah ya jarrabe shi da wani tawaya sai ka ji mahaifan ma suna ce ai ni yaro na zan sashi bara, zan aika shi birni ya ce yayi bara ya kawo min kuɗi. To kuma gaskiya wannan ba mafita ba ce. Abinda adda muhimmanci shine a ga cewa an kama mu na farko, tun daga farko dai uwaye yanzu kun gani gashi nayi alfahari da uwaye nan, kuma kullum ina musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi, saboda irin yadda sun ka jajirce sun ka sani makaranta suka kula da tarbiyyata, sannan ina ma ƴan uwata addu'a irin yadda ba su nuna bambanci ba, sun karke ni hannu biyu yanzu gashi na kai matsayin da ma ai Allah ya sayar da watan wata rana ina fatan ni ma za a karu da ni. Kenan uwaye wajibinsu ne kuma nauyinsu ne duk dan da sun ka samu su yi kokarin bashi tarbiyya da ilimi, wannan wani haƙƙi ne da Allah ya dora musu na matsayinsu su uwaye shi, bai kamata a ce an samu wariya ba ko bambanci.
To masu sauraro, a nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ƙarashen wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon na ƙasa ba kasawa ba Musa Hamma na birnin Yamai a jamhuriyar Niger da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya. Madalla, wannan ya kawo mu lokacin da za a saurari sharhin jaridun Ghana.
Daily Graphic da mu so ma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine Afirka ta yi wani babban hubbasa dangane da buɗa Secretariatin AFCFTA African Continental Free Trade Area. Jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya kaddama tare da mika ginin kwamishin tarayyar Afirka a nan Accra, wadda zai zama dawwammamin secretariat na ita wannan kungiya African Continental Free Trade Area a nan Accra. Secretariat zai kasance mazauni na babban magatakarda da ma'aikata waɗanda za su gudanar da aiki na shugabanci da kuma tallafawa na fasaha ga ita wannan kungiya. Jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito an ceto wata yarinya mai shekaru 13 daga wani da yake kokarin lalata ta. Jaridar ta ce wata yarinya ai shekaru 13 Ubangiji Allah ya sa an samu citunta a ranar Asabar da safi daga hannun wani mutum wanda ya kokarin lalata ta yayin da take atisayi na motsa jiki akan hanyar Achim Osiem Etukurum cikin Abuakwa South Municipality dake cikin jihar Gabashi. Sai kuma jaridar The Chronicle wadda ta rawaito cewa yankin ta ma ta yamma har yanzu fa yayi zafi akan na labarin Carlos Ahenkura. Jaridar ta ce Reverend Alex Adai, pastor din World Evangelistic Ministry, ya yi kira ga jam'iyyar New Patriotic Party mai mulki da su janye Carlos Ahenkura a matsayin dan takarar majalisar wannan yanki ta Tamma West a babban zaben shekara ta 2020 saboda karya ka'idodin COVID-19. Muƙaddashin ministan na Trinidad da masana'antu da tuni ya yi murabus akan ra'ayinsa na ziyartar cibiyoyin yin rajista a lokacin da aka gwada yana ɗauke da cutar COVID-19 da ya kamata a ce ya keɓance kanshi kamar yadda doka ya nuna, amma ya yi ɓiri da wannan dokan ya tafi cibiyar rajista. Ita kuwa jaridar Daily Guide wannan labarin ta rawaito ba za ki iya kullawa mahammam makarkashiya na biya ba, wata jarumar fina-finai ce ta fasa wannan kwai. Jaridar ta ce wata jarumar fina-finai a jihar Ashanti ta tonawa takwararta, ita ma jarumar ce da ke fita wasanni na fina-finai da ke kokarin kullawa tsohon shugaba da ke kokarin yin takara da shugaba mai cina na kufa ado makarkashiya. Amma ita wannan jarumar ta ce faufau ba za a yi haka gaban irinta ba, cewar wannan sharrin ne kurum take so ta kullawa tsohon shugaba in ya zo gabatar da kamfen ɗinsa a nan jihar Ashanti. Da wannan sharhi na jaridar Daily Guide muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kafin mu ƙarƙare shirin baki ɗaya ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Hukumar Raya Ƙasashe Masu Tasowa ta Amurka, wato USAID, tana gudanar da aikinta daga ƙasar Morocco zuwa Iraki da kuma kusan kowace ƙasa a gabas ta tsakiya na tsawon tsakanin shekaru 30 zuwa 50, in ji mataimakin shugaban hukumar USAID mai kula da gabas ta tsakiya Michael Harvey.
It has been a sustained long-term partnership that has really been focused on building these countries' abilities.
Wannan aiki na haɗin gwiwa an dade ana yin sa da ya mai da hankali wajen taimakon waɗannan ƙasashe su iya kula da makomarsu da kuma gina makomarsu da suka ayyana wa kansu. A cikin hirar da ya yi a kwanan nan, ya bayyana cewa da yawa daga cikin kuɗaɗen haraji da Amurkawa ke biya da aka kashe su a yankin, an yi amfani da su ne wajen samar da wasu abubuwa da yana da wahala ka gansu, kamar samar da tsarin ruwan sha mai kyau da taimakawa rayuwar mutane a kullum.
But probably the more important thing that USAID has been doing over these last 30 to 50 years is building the human capacity in countries across the Middle East.
Amma watakila mafi muhimmancin abinda hukumar USAID take yi a cikin waɗannan shekaru 30 ko 50 da suka gabata shine gina al'ummar ƙasashen da suke gabas ta tsakiya. Dan haka aka kashe kuɗaɗe da dama da lokaci wajen horaswa, kamar horar da likitoci, malamai, ma'aikatan kuɗi da kuma na tsare-tsare. Abinda ya fi alfahari da shi, in ji shi, shine kewaya kusan kowace jami'a a yankin ya gane cewa galibin malaman an horar da su ne a Amurka a ƙarƙashin tallafin karatu na hukumar USAID.
We have seen how this decades long investment in people and human capital is having a powerful impact.
Mun ga yadda wannan jari da muka zuba na shekaru aru-aru a rayuwar mutane da gina dan adam da ya yi matukar tasiri kan kawo canjin zamani da kuma sabbin hanyoyin gudanar da kasuwanci da tsara al'umar waɗannan ƙasashe. Mr. Habi ya yi nuni da cewa an ci gaba ainin a galibin ƙasashen Larabawa. Babban kalubale, in ji shi, shine cewa hanyoyin zamani na iya zama a hankali fiye da yadda matasan yankin suka sa zuciya.
So this idea of a journey self-reliance, I kind of like to say at the end of the day, it's a fancy way of talking about the development spectrum, making sure that we're doing a very country-centric approach to that.
Wannan shine dalilin da yasa muke ganin matasa suna fitowa kan titina daga kowace ƙasa, kama daga Morocco zuwa Iran, suna kuma magana akan abu guda ɗaya, suna son gwamnati ta yi abin da ya kamata, suna son ta kasance mai gaskiya, suna so ta gudanar da ayyukan ta a fili, suna son su rika tofa albarkacin bakin su kan yadda ake gudanar da mulki, sannan suna so su ga an mayar da tattalin arziki na zamani an bude shi, sun san yadda ya kamata ƙasa ta kasance, inda zaka iya tafiya kuma zaka iya saka hannun jari, kana zaka iya gina kasuwancin ka. Ita ce makomar da suke so. Kamar yadda ta shafa shekara da shekaru tana yi, hukumar USAID za ta ci gaba da tallafawa burin mutanen gabas da tsakiya yayin da suke aiki don cimma makomarsu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To shikenan kuma masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, Alabama Alferi.